Ashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Baba Yakub Makeri muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Alhamis uku ga watan Satumban shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Baba Yakub da kanin labaran duniya.
To Baballa, hukumar yaki da cututtuka masu yaduwa ta Amurka ta CDC ta aike da wata takarda ga jihohin Amurka 50 da manyan garuruwan kasar a ranar 27 ga watan Agusta. Tana mai cewa su kintsa don raba magungunan coronavirus a ranar 1 ga watan Nuwamba. Dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Democrat Joe Biden ya ce zai kai ziyara a birnin Kenosha a Wisconsin a yau Alhamis, wuni biyu bayan da shugaba Donald Trump dan takarar jam'iyyar Republican ya yi nashi rangadi a yankin. A jiya Laraba ne kuma shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya bayyana goyon bayansa ga kasar Iraki a matsayinta ta kasa mai cin gashin kanta. Ya ce babban kalubale da ke gaban kasar shine mayakan IS da kuma tsohon bakin kasashen waje a cikin harkokinta.
Kanin labaran duniyar kenan. Masu shari'a kan al'amuran yau da kullun sun fara tofa albarkacin bakin su kan ƙarin farashin dakon man fetur daga Depo da kamfanin kasuwancin albarkatun man fetur din Najeriya PPMC yayi.
Yaushe suka rage kuɗin wannan kuma suka sake dawowa da ciwar sun yi ƙari? Ba a yi la'akari da halin da mutane suke ciki na kuncin rayuwa da fatara da talauci ba, sannan kuma a zuwa ƙarin lafta ma mutane wanda zai wahala.
A jamhuriyar Nijar kuwa jagororin jam'iyyun adawa sun kafa wata sabuwar kungiyar gamayya da suka yi wa lakabi da CAF 2021 domin tunkarar zaben watan Disamba. A can jihar Nasarawar Najeriya kuma gwamnatin jihar ta ce tana tuntubar wasu jihohin kasar domin su zo su kwashe mata da yara da suka kwato daga hannun 'yan kungiyar Dar es Salaam da sojojin kasar suka tarwatsa sansaninsu. Muna tafa da ƙarin bayani. Sannan kuma Alheri Grace Abdi za ta shigo da shirin domin iyali. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukunna.
Hukumar yaki da cututtuka masu yaduwa ta Amurka ta CDC ta aike da wata takarda ga jihohin Amurka 50 da manyan garuruwan kasar a ranar 27 ga watan Agusta. Tana mai cewa su kimtsa don su raba magungunan coronavirus a ranar 1 ga watan Nuwamba, wuni biyu kafin zaben shugaban kasa, a cewar rahotannin kafafen yada labarai da dama a jiya Laraba. Takardar mai shafi hudu da aka aike wa gwamnoni a cikin watan Agusta, CDC ta faɗa wa ma'aikatan kiwon lafiya da su shirya tsarin raba maganin kafin ranar 1 ga watan Oktoba domin ya zo daidai da ranar farko da za a fara fitar da rigakafin COVID-19. Jihohin a cikin 'yan kwanaki masu zuwa za su amshi takardun neman izini daga kamfanin McKesson Corporation da aka bashi kwangilar raba magungunan tare da hukumar CDC domin kai magunguna a ma'aikatan kiwon lafiya na jihohi da na ƙananan hukumomi, inji daraktan CDC Robert Redfield a cikin wasiƙar ranar 27 ga watan Agusta a cewar kafafen labaran. A halin da ake ciki, ma'aikatan kiwon lafiyar sun ce ba su da isassun ma'aikata da kuɗaɗe da kuma kayan aiki wanda za su ilmantar da mutane akan magungunan da kuma rabawa da ma ba da maganin da kuma sa ido akan ɗaruruwan miliyoyin magani da za a yi amfani da shi, bisa ga cewar kamfanin dillancin labarai AP. A wani binciken jin ra'ayin jama'a da cibiyar nazarin harkokin jama'a ta Up and North ta gudanar, an gano rabin Amurkawa ne suka ce za su karɓi maganin. A hali da ake ciki kuma, Amurka ta ce ba za ta shiga cikin shirin ƙasa da ƙasa na samarwa da sarrafawa da kuma raba maganin COVID-19 ba, saboda hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ce ke jagorantar shirin. Sama da ƙasashe 170 ne suke tattaunawa akan wannan shiri na samar da maganin rigakafin COVID-19 a duniya da aka yi wa lakabi COVAX, wani aikin haɗin gwiwa da WHO ta shirya tare da ƙungiyar tattara tallafin nazarin maganin rigakafi da kuma ƙungiyar haɗaka ta masu ba da maganin rigakafi ga ƙasashe masu tasowa ta GAVI. Dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Democrat Joe Biden ya ce zai kai ziyara a birnin Kenosha a Wisconsin a yau Alhamis, wuni biyu bayan da shugaba Donald Trump dan takarar jam'iyyar Republican ya yi rangadi a titunan Midwestern a cikin buragudan rikicin zanga-zangan da harbin wani bakin fata da farin fatan dan sanda ya yi ta haddasa. Kwamitin yakin neman zaben Biden ya ce tsohon mataimakin shugaban kasar zai gana da al'ummar Kenosha, birni mai mutane 100,000 da ke gabar tafkin Michigan. Kwamitin ya ce daga bisani Biden da uwar gidansa Jill Biden za su gudanar da yakin neman zaɓe a wurare daban-daban. Ziyaran Biden ce za ta tabbatar da irin goyon baya da shi da Trump za su samu a siyasance akan wannan batu mai tsarkakiya na wariyar launin fata da kuma cin zarafi da 'yan sanda suka yi wa marasa rinjaye. Wannan batu ya bayyana ne a lokacin da wani bakar fata George Floyd ya mutu a ƙarshen watan Mayu biyo bayan kama shi da 'yan sanda suka yi a Minneapolis na jihar Minnesota, lamarin da ya haifar da zanga-zanga a faɗin ƙasar na mutuwar Floyd da wasu su da dama a irin wannan yanayin. Trump ya bayyana goyon bayan 'yan sanda yayin ziyarar tasa, ya ce suna buƙata ku dage, ku zama masu ƙarfin hali, ku kuma yarda ku haɗa hannu da waɗansu kamar dakarun kwantar da tarzoma domin shawo kan tashin hankali. A jiya Laraba ne shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron ya bayyana goyon bayansa ga ƙasar Iraki a matsayin ƙasa bai cin gashin kanta. Ya ce babban ƙalubale da ke gaban ƙasar shi ne mayakan IS da kuma tsoma bakin ƙasashen waje a cikin harkokinta. Faransa ta kuma goyi bayan yunkurin Prime Minister Mustapha Al-Kadhimi na ladabtar da duk wasu mayaka a cewar Macron yayin da yake ran gadi a birnin Bagadaza. Yana mai nuni da ƙungiyoyin 'yan bindigar Shi'a masu samun goyon bayan Iran. Za mu ci gaba da yin tsayin daka saboda yaki da kungiyar IS bai kare ba, amma kuma dole ne a yi komi da tsari kamar yadda yarjejeniya da ka'idoji suka tanadi a mutunta ƙasar Iraki a matsayin mai cin gashin kanta. Yana faɗi a wurin taron manema labarai na haɗin gwiwa tare da Kadimi. Ziyarar Macron ita ce ta farko da wani shugaban ƙasar Yamma ya kai a Iraki tun lokacin da Kadimi ya hau ƙaragar mulki a matsayin shugaban gwamnati na uku a cikin makonni goma mai yawan rikici da suka biyo bayan bore da aka kwashe watanni ana yi a ƙasar, wanda yaƙi da mayakan IS ya ɗaiɗaita da cin hanci da rashawa da kuma matsalolin tattalin arziki.
To a gaida Babu Yakubu Makeri nan ba da jimawa ba zai kawo muku labaran duniya kashi na biyu. Yanzu za mu leƙa a ɓangaren rahotanninmu. A Najeriya, kamfanin kasuwancin albarkatun man fetur PPMC ya fitar da wata sanarwa jiya Laraba da ke ɗauke da ƙarin farashin dakon man fetur daga Depot zuwa naira 151.56 kan kowace lita, saɓanin naira 138.62 da ake ɗauka a baya. Wakiliyar Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani.
Wannan sanarwa na ƙarin kuɗin dakon man fetur ɗin wanda aka raba wa manema labarai na ɗauke da sa hannun manaja mai kula da depo mai suna D.O. Abalaka, kuma kamfanin PPMC wanda wani reshe ne na ma'aikatar man fetur ta ƙasa wato NNPC ta amince da shi. A lokacin da yake bayani akan ƙarin, mataimakin shugaban ƙungiyar man fetur masu zaman kansu IPMAN Abubakar mai gandi ɗakin gari ya yi nazari.
Yanzu dai mun tashi da sabon farashin mai domin NNPC ta yi ƙarin kuɗin mai zuwa 147.76. Saboda haka mu ma 'yan kasuwanmu na Independent Petroleum Marketers mun ba su umarni na su ci gaba da sayar da man su akan 158.60.
Bayanin ƙarin man fetur daga naira 148.80 zuwa naira 160 bai ma mai nazari a al'amuran yau da kullun Abubakar Aliyu Umar Daɗi ba, inda ya ce gwamnati ta fito ƙiri-ƙiri ta nuna rashin tausayi ga talakawa.
Yaushe suka rage kuɗin wannan kuma suka sake dawowa da cewar sun yi ƙari? Ba a yi la'akari da halin da mutane suke ciki na ƙuncin rayuwa da fatara da talauci ba, sannan kuma a zuwa ƙarin lafta ma mutane wanda zai wahalar, bayan ba a nemi musu wani hanya mafi ala wanda zai kawo sauki gare su ga halin da suke ciki. Amma a wannan ƙari babu tausayi, babu imani a cikinsa. Allah ya sauke.
Amma tsohon muƙaddashin shugaban ma'aikatan man fetur ta ƙasa Comrade Isa Tijjani ya ce ba ƙarin kuɗin mai ne mafita take ba. Ya ce gwamnati ta tada matatun man ƙasar idan ana so a samu sauki.
A gyara mana refineries ɗin mu su yi aiki. Idan su yi aiki na tabbata koda kashi 30 ne ko 40 na buƙatun mutanen Najeriya 'yan refineries ɗin mu sun samu. Ta kare babu duk wata ƙarya da za a sake mana.
Da na zaga gidajen man fetur guda uku waɗanda ke cikin garke a babban birnin tarayya Abuja, na zanta da Habibu Aliyu wanda na same shi yake rike da jerika mai ɗauke da mai lita 10. Ga yadda hirar mu ta kasance da shi.
Okay, sunana Habibu Aliyu.
Nawa kake sai da lita 10 na man fetur?
Ina sai da shi naira 1,800. Muke sai da shi.
To me yasa abin ya tsada haka?
A gaskiya saboda yanayin abubuwan ne sai a hankali, kuma sannan musamman ma a haka mutane wasu ba sa sayan shi haka.
Ba sa sayan shi haka? Me yasa ba sa sayi?
Saboda gaskiya wasu sai a hankali ba amoni. ba kuɗi.
Sanarwa na cewa wannan ƙarin ya fara aiki ne daga ranar 2 ga wannan wata na Satumba, kuma an ƙayyade kuɗin ne a bisa ƙarfin farashin mai a kasuwar duniya. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda da wannan rahoton, yanzu ga Baba Yakubu da labarin duniya kashi na biyu.
Kasar Jamus ta faɗa a jiya Laraba cewa gwajin da aka gudanar akan samfurin ƙwayar halitta da aka ɗauka daga jikin tsohon shugaban 'yan adawar Rasha Alexei Navalny ya tabbatar da gubar ƙungiyar Novichok ta zamanin Soviet. Wani ɗakin gwaji na musamman na ma'aikatar sojin Jamus ya ba da tabbaci an kai masa harin guba ne na ƙungiyar Novichok, in ji mai magana da yawun shugaban Jamus Angela Merkel Steven Sebert a wata sanarwa da ya fitar. Mai magana da yawun hukumar tsaron ƙasa ta Amurka John Elliott ya ce Amurka ta yi matukan bakin cikin wannan sakamakon gwaji da aka fitar a jiya Laraba, ya kuma kira harin guba da aka kaiwa Navalny abin Allah wadai. Ya ce za mu yi aiki da abokan ƙawance da kuma ƙasashen duniya domin hukunta duk wani ɗan Rasha da aka samu da hannu a ciki, duba da inda shaidar zai kai, kana za a ɗora takunkumi akan kuɗaɗe da suke miyagun ayyuka, in ji Elliott. Shi ma babban sakataren ƙungiyar tsaron NATO James Stoltenberg ya tofa albarkacin bakinsa inda ya nuna kaduwarsa kana ya Allah wadai da harin.
Labaran duniyar kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. A jamhuriyar Nijar, jam'iyyun hamayya sun kafa wata sabuwar kungiyar gamayya da suke walakabi da CAF 2021, wadda a ƙarƙashinta suka ɗauki alƙawarin tafiya kafaɗa da kafaɗa domin ganin sun yi nasara a zaben watan Disamba da ke tafe. Wakilin muryar Amurka a Yemen Sule Mumun Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Magoya bayan jam'iyyun adawa na FRDDR da FP da FUA da FDR ne suka hallara a ɗakin taro na Palais de Venefie domin jaddada goyon bayansu ga wannan sabuwar tafiyar da jagororin 'yan hamayya suka sa gaba a ƙarƙashin gungun da suka kira Coalition pour une Alternance Democratique CAP 2021. A ƙarƙashin wannan sabon salo, 'yan adawar na hangen samun gagarumar nasara a zaben gama garin watan Disambar 2020, kamar yadda kakakinsu Madam Bayar Maryama Gamace ta bayyana a wannan sanarwa. Wasu gaggan shugabannin 'yan adawa galibin su 'yan takara a zaben shugaban kasa mai zuwa ne suka jagoranci bikin kafuwar wannan hadaka, irin su tsohon shugaban kasar Nijar Muhammad Usman na jam'iyyar RDR canji da tsohon Prime Minister Hama Amadu na Model Lumana da Ibrahim Yakuba na MPN kishin kasa da Amadu Jibo Max na Ini da Amadu Abubakar Sise na IDR Tabbat da dai sauransu. Gaba da wannan gangami, shugabannin kawancen na CAF 2021 sun zarce da wani takaitaccen taron manema labarai wanda a yayinsa jagoran 'yan adawa Hamu Amadu ya sake tunatarwa game da yanayin da aka gudanar da zagaye na biyu na zaben 2016, wato lokacin da yake tsare a gidan yarin Filinge, a wani lokacin da ya kamata ya yi yakin neman zaɓe a matsayinsa na wanda zai fafata da ɗan takarar PNDS na wancan lokaci, wato Isu Muhammadu. Yana mai nuna takaicinsa a game da yanayin da ake tsare-tsaren zaɓe a yanzu haka. Sabili kenan ya ce ya zama wajibi 'yan ƙasa su tashi tsaye don ganin komai ya gudana cikin yanayin adalci da gaskiya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma, to daga batun siyasa a jamhuriyar Nijar sai tsaro a Najeriya. Kumar bada agajin gaggawa a jihar Nasarawa ta ce tana tuntuɓar jihohin ƙasar don su kwashe mata da yara da suka kwato daga hannun 'yan ƙungiyar Dar es Salaam da sojojin kasar suka tarwatsa sansaninsu da ke karamin hukumar Coto. Shugaban hukumar bada agajin gaggawa a jihar Nasarawa Zakaran Alumaga ya ce mata da yara 778 ne jami'an tsaron kasar suka mika wa gwamnatin jihar. Zainab Babaji Gareki.
Mata da yara 778 ne duka-duka, amma jihar Neja sun zo sun diba nasu, daga Kogi kuma ma sun zo sun dibe nasu. A yanda nan muke magana nan sauran jihohi ma suna na hanya. Mun same da cigiya daga gwamnan jihar Kano cewa za su zo su kwashe mutanen su.
Ba a cikin su ba ƴan jihar Nasarawa ne?
Akwai ƴan jihar Nasarawa mata 8, yara 11. Yanzu haka ma mun tashi kenan a wani ganawa da mataimakin gwamna a danga gyara wayan nan in za mu yarda su a gidajensu, kada kuma ma ashe sun riga sun zama da ra'ayin mutanen da yi salam din.
To amma mazajen su fa?
Bisa ga abin da shi shugaban soja Major General MG Ali ya gaya mana, lokacin da suka ga sojojin sun tsare,
sun gudu ke.
To an bar mata da yara domin dama an san in ana wannan iri rikici ba a kashe mata da yara.
Yankin na Coto dai ya sha fama da ayyukan ƴan ta'adda da sacar mutane don neman kuɗin fansa. Ko a kwanakin baya wasu da ba a san ko su wane ne ba sun kai hari a ƙauyen Dausu suka kashe mutane, suka kuma ƙone akasarin gidajen garin, wanda ya sanya waɗanda suka tsira da ransu gudun hijira a garin Umaisha. Na zanta da wasu daga cikin su don jin halin da suke ciki.
Sunana Idris Hussein, kuna inda muka gudu zuwa yanzu nan ba mu saba da wurin ba, da ke yanzu muna wahala, abinci ba ba abin, amma su da haka na har yanzu mu samu tallafi ba, ababe da muna sana da su duk an koko ne yanzu nan, da ke mun zama abin sosai. Idan muka samu tallafa yanzu wallahi za mu koma gida abin mu.
Sunana Halima Ibrahim da dadansu. To tun da wannan take hankali ya zo dai ba za mu ga su je gona kuma ba, abinci ma wahala ne, da ke da yara mu za su kwana ma da kenni, ga sanyi ga sauro, muna na garin mutane ne ba wanda suna ta makama ba su gaji ba.
A ranar da gida su muna fata gwamnati da yin da yadda haba ai muna ta mugo a jihar muna gidajen mu.
Kan haka ne shugaban hukumar bada agajin gaggawa a jihar Nasarawa Zakari Alumaga yace
yanzu haka dai abinci dai da za a kai musu an samu abinci, sauran kayayyakin gine-gine da sauransu da gwamnati sun ce a tsaya, to an bada aiki cigiya a jihar mu a tsaya a kawo, an riga an shirya za a ba su abin da ya kamata.
Shugaban hukumar bada agajin gaggawa a jihar Nasarawa kenan Zakari Alumaga. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
A gaida Zainab. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19:31.49 da kuma 60, sai kuma a kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu kuma a jamhuriyar Niger za a iya samun mu a tashar mu ta biyu a Afirka akan mita 202.5. Baya ga haka muna nan koda yaushe a shafin mu na yanar gizo wato voahausa.com da kuma shafukan mu na sada zumunta. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Ya Allah ya Allah na huka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka hoyi ba.
Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Likitoci a asibitin kwararru na Murtala Muhammad da ke Kano sun ce matashin nan Ahmed Aminu da ya fuskanci akubar ɗauri a wurin mahaifinsa na tsawon shekaru 7 ya kama hanyar komawa hayyacinsa, yayin da gwamnatin jihar Kano a nata ɓangaren take ɗaukar matakai akan mahaifin bayan kammala binciken 'yan sanda. Shirin domin iyali ya ziyarci matashin a gadon asibiti. Ga bayanin da ya yi wa wakilinmu Mahmud Ibrahim Kori.
To ina iya cewa na zo ziyara ne, na iya cewa ina gaida 'yan uwana musulmai da muke tare. To ni ina cewa mun zo ne ziyara wajen 'yan uwan babana, shi ne na akasi ne faru da abin da haɗan da ƙannena da hanyoyin rigima da suka nakasa ni. Mani muna san ba abin da ne har ga Allah. Siga nan na shiga wannan matsalan da nake a nakashen nan.
To menene ya hada ku da su?
Eh to abin da hada ni da su gasnin ne su ba su ka akwai mu'amala ni da su da suke ganin da yanda suke ganin suka iya cewa saboda irin abin da ya hada min da su irin rigima ce ta hanyoyin faɗa haka ga yanayin rayuwar da suke da na hanyoyin jikin da rai. Saboda yin uwan babata suka basu jikin gari, shi ne suke wannan kishin baƙin ciki shine nazo ziyara da wajen yan uwan babana, shine amfanin da suka gani a cikin wannan matsala. Yau yan uwana yan uwan baba ta wasu ina cikin wannan wahala wannan wuyar ba, isa nake ina kan wannan matsala, isa nake neman alfarma da alfarma da roƙo.
Yanzu a kasan a ina kake?
To shi anan ce mai kamar ina asibiti nake.
Wanda asibiti aka kawo ka?
To asibitin kamar asibitin Zana suka ce ne ko asibitin ƙashi ne?
Asibitin Murtala.
Asibitin Murtala.
Yanzu da ka zo kwananka nawa, za ka iya tunawa kwananka nawa a nan?
To kwana zan iya kwana biyu ne aka nan shigo wannan matsalar. Shi ne abokan ne suke tambaya ta ne, suka ce na san da wani, na ce wallahi ban san da wani abu ba, da shi zangina Nura zangina da shi da baba ne suke cewa na san da wani, na ce wallahi ban san da wani abu, sai dai ne bata mai sunan da suke a unguwa.
Menene alaka ku da babanka, ya alaka ku take a baya?
To abin da yake alakan mu ga baban mu ni da shi, to muna shiri da shi, to shin in uwan matan baban mu ne ta aura, to ijimi shin kamar babata ita ta haifi babata ta yasa take kamar ɗan yasa take. To baban mu zan na bashi mutuncin girmama shi, shine yake cewa in ga kiranta matsayin matan baban mu ko baban mu, shi ne ba mu iya cewa muke shiri da su. To amfanin da muke yin discussing hanya da su yake cewa shi zai kuma wani auren daban, shi bai kamata ce na gasa ne haka ba, yanzu ban samu lokacin zan ce I send you over the nation priest for this hour, for this hour ya yi sa'ani shiga wani helis.
Yanzu ka fara samun sauki ko?
Yanzu ɗan damu-dama.
Da aka kawo ka asibitin nan dame-dame kake ci?
Da aka kawo ni asibitin na ambanin biredi rabi, to da kuma shayin da aka bani da kuma kosai na naira 30 haka.
Yanzu menene yake maka ciwo a jikinka?
To abin da yake ni da yake min ciwo shin kashina yana turin fita, kuma jikina weak, kuma ba ni da
rauni,
jikina weak, kuma ba ni da jini a jikina, kuma jikina weak, kuma ban da sauran su. Kuma
wai ka yi makaranta kuwa?
To na yi makaranta, to yadda kannan na da yadda suke sani mantuwa hakan makarantar da yi, na yi makaranta ba yi ban makaranta.
Ajinka nawa a makarantar da ka
yi? To ajina a makarantar da na yi a Northern School din da na yi, to ajina shida da nake wani
nursery school ko secondary?
Secondary school ne. Secondary school da nake secondary school. To shi hanyoyi a gasin nan da yadda suke sa na hanyoyin mantuwa.
Za ka iya tuna sunan makarantar ku?
To zan iya tuna sunan makarantar da ya dan kwanta mini. Na yi karatun Muhammadiyya, irin karatun Islamiyya a Arabi. Su ma na ɗan yi a kowane da na yi karatun Islamiyya a Arabi, na ɗan yi a kai. Na su wanda na sani alhamdulillah. Kusan da aka tsere ni abin da nake yi ina zoni ne, ina yi alola ne in sallah. Ya a kama abinci in ci, sannan kuma in je in kwanci zai in kwanci, in tashi zai in tashi in zauna.
A cikin hirar shi da kwamishinan ma'aikatar harkokin mata ta jihar Kano Dr. Zara'u Umar, Mahmud ya tambaye ta ko gwamnati tana da niyyar shiga batun tuhumin mahaifin da iyalinsa dangane da halin da matashin ke ciki, sai ta bayyana cewa
to ai gwamnati ta gama shiga, saboda yanzu mu da muka kai shi muke dan kula da al'amarin shi, ai ka gama za mu bari, yanzu da za a ce police sun sake su ko an manta da su, ai mu ma kuma za mu shigo, kuma kar ka manta human right da wai duk suna ciki. Ai kusan an gama, dan dole sai an bi kandin wato wannan. Shi sa na ce maka su yan sandan nan su za su suke binciken da ya kamata, su za su nuna me ya dace, saboda su za su ba mu menene wato hasken dalilin da ya sa ma suka yi mai wannan abu. Ta nan ne za a gane ma menene matsalar da sauransu.
Ai da ake wannan sai ga wani rahoto a shekara kuma masu manazarta suna ganin cewa ma watakila wannan wasa shi diban fari ne, kamar wannan ya bude wani sabon babi da watakila in hukuma ta karasa ido za iya samun al'amura masu kama da wannan. Mai tunda ma'aikatar ki tace ki daukar gabarin al'amura masu nasaba da wannan yanayi, yanzu kamar an zaburar da ku ne idan haka ne me kuke yi, wani tsamara kuke yi game da binciken irin waɗanda kuma matakan da suka dace?
Dama bincike dai ana ta yi, kuma matakan da suka dace kusan ana dan dauka, amma abin da ya burge ni yanzu samun wannan yarinyar da ta ji labari har ta je ta yi kokarin fito da wannan yaro, to shi ne babban abin da ya burge ni, shi ne wato matakin farko wanda mutanen jihar Kano za su kula cewa ai makwabtansa akwai irin wannan matsala, su ma bar su yi yunkuri su sanar. Tunda kaga haka har na biyu ya fito, to na uku zai fito, na hudu ma haka. Dama kusan ba yau muka fara, yanzu ga ina da wata yarinya a gidan yaranmu wanda aka kawo ta irin wannan din, irin wannan yaran exactly, yadda yanzu in ka ganta ba za ka taba gane ta, ba za ka taba cewa ita ce aka kawo ta a wannan yanayin ba, to amma shi ma din makwabtan ne dai da wannan wasu, don haka akwai irin wannan abubuwan suna nan daidai ko a cikin gidajen mutane. Wannan tumbutsowar zai sa mutane su fito domin su sanar da mu a ina ne ake galabaitar da dan adam, dan kuma mu san yadda zamu yi mu taimaka a fito da shi a raba shi da wannan kangi insha Allah.
Akwai wani tsari misali na musamman ko shiri da kuke yi, watakila ko dai an karar da mutane su dinga kawo irin wannan rahoto ko kuma a tsari na bincike don zakulo irin waɗannan al'amura?
Ai kusan kullun a bayani ana nuna cewa idan ana da wani guri da ake takurawa kowane irin nau'i na dan adam, mace ne ko namiji ne ko yaro ne ko babba ne ko a sanar da hukuma. Yawanci masu kula da sha'anin yara mata dai sha'anin dan adam zaka ga suna yawan faɗa wannan cewa a fito da hukuma don ta sani. Kuma ni abinda nake gani Kano misali yanzu a wannan zamani na social media da abubuwa, wasu abubuwan da ake ganin kamar a boye suke ba za fa su boye ba, ba wani abu da yake boye yanzu, komai zai iya fitowa, kuma ya baka mamaki ta inda ba za ka san zai fito ba, kawai dai ka cewa za ka yi aikira ga waɗanda suka san sun rike irin haka, da akwai wanda suka boye suke wahalar da su tun wuri su te sassaita wa kansu don su fita, don dokar da za ta fito nan gaba ko wahalar da wanda ya yi wannan abin nan gaba da zai samu zai fi na yanzu, saboda yanzu ai sun san cewa wani irin mataki gwamnati take dauka akan irin wannan, to ya kamata su masu ji tsoron Allah su daina.
Kamar gwamnati wannan zai sa ta dauko tsari na daukar tsauraran matakai akan iyaye irin waɗannan kin?
Ba dole ne ai kasu, dama akwai doka, duk wanda aka cizgunawa akwai dokar da ta yi magana cewa ramin ne ya zamanto ka wahala da dan adam ko ka cutar da dan adam babba ko ƙarami mace ko namiji, akwai doka.
Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako mai zuwa ku ji mu da wani sabon shirin. Muna godiya ta musamman ga wakilin mu a jihar Kano Mahmud Ibrahim Kwari da ya bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin. Yanzu a madadin sa da kuma Tubahiro Dodone daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri, kada ku manta kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafin mu na internet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryen mu.
Kai mata su ne duniya su ne
a gaida alheri Grace Abdu, to yanzu kuma ga Babu Yakubu ya dawo da labarai a takaice.
Hukumar yaƙi da cututtuka masu yaduwa ta Amurka ta CDC ta aiki da wata takarda ga jihohin Amurka 50 da manyan garuruwan kasar a ranar 27 ga watan Agusta. Tana mai cewa su kimtsa don su raba magungunan coronavirus a ranar 1 ga watan Nuwamba. Wuni biyu kafin zaɓen shugaban ƙasa, a cewar rahotannin kafafen yaɗa labarai da dama a jiya Laraba. Dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Democrat Joe Biden ya ce zai kai ziyara a birnin Kenosha a Wisconsin a yau Alhamis. Wuni biyu bayan da shugaba Donald Trump dan takarar jam'iyyar Republican ya yi rangadi a titunan Midwestern a cikin muraguzan rikicin zanga-zangar da harbin wani bakin fata da farin fatan dan sanda ya yi ta haddasa. Kwamitin yakin neman zaben Biden ya ce tsohon mataimakin shugaban kasar zai gana da al'ummar Kenosha, birni mai mutane 100,000 da ke gabar tafkin Michigan. Kwamitin ya ce daga bisani Biden da uwar gidansa Jill Biden za su gudanar da yakin neman zaɓe a wurare daban-daban.
To masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya. Sai kuma an jima da hantsi idan Allah ya kai mu. Za ku ji wata tawagar abokan aikinmu daga ofishinmu ne mai da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Bakiri wanda ya taya ni gabatarwa, sai kuma ci Bahira Jojine da ya haɗa mana shirin, ni Muhammad Hafiz Baballa nake cewa mu kasance lafiya.